Woman.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, barkanku da wannan lokaci da fatan an wuni lafiya. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Babu Yakub Makeri. Muke farin cikin kasancewa tare da ku yau Lahadi 4 ga watan Yuli na shekarar 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Baba da kanin labaran duniya.
To Baballe, yau Lahadi, jama'a sun ce wani hatsarin jirgin saman sojojin kasar Philippines da ke dauke da dakarun kasar ya kashe akalla mutane 29, kana wasu 50 su jikata. An gagawar wakin mutane 4 yayin da wata gagarumar wutar daji ta shiga rana ta 2 a kasar Cyprus. Yau Lahadi kuma ma'aikatan ceto a garin Tami da ake zuwa hutu a kasar Japan da mummunan zaizayar kasa ta afkawa sun binciko waɗanda suka tsira suka makale akan gidaje sakamakon ambaliya.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin namu ne za ku ji cewa rundunar sojojin Najeriya ta bayyana irin matsalolin da suke fuskanta daga jama'a kan yaki da 'yan ta'adda.
Kuma shirya fita da nan ta kara 'yan ta'adda sai wasu su ɗauki hoton jami'anmu har ma da motocin da muke kwamba da su turawa 'yan ta'adda, wanda kuma daga cikin jama'ar gari ne ake samun masu yin haka.
Haka kuma za mu kawo muku hira ta musamman tare da ministar kuɗi da tsare-tsare ta Najeriya Zainab Shamsuna Ahmed kan irin basis sakan da kasar ke karɓowa.
Bashin ba wai muna dauka ne kawai dan ana son daukar bashi, dole ne mu gina layin dubu, dole ne mu gyara airport, dole ne mu gina manyan hanyoyi.
Sannan kuma muna tafa da rahoto kan bikin rantsar da mai martaba sarkin Kano Alhaji Aminu Ado Bayero a matsayin sarkin Kano na 15. Bayan nan kuma muna tafa da shirin matasa a duniyar gizo wanda Shamsiya Hamza Ibrahim ke gabatarwa tare da wasu daga cikin rayuwar da kuke aiko mana. To amma kafin nan bari mu fara da shan labaran duniya tukunna.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakub Makeri. Yau Lahadi, jama'ai sun ce wani hatsarin jirgin saman sojojin kasar Philippines da ke dauke da dakarun kasar ya kashe akalla mutane 29, kana wasu 50 sun jikata, yayin da jirgin ya fashe ya kama da wuta bayan ya kauce hanyarsa a lokacin da ya sauka a kudancin kasar. Kusan mutane 100 waɗanda galibinsu sababbin sojoji ne da suka kammala karatu suke cikin jirgin samfurin C-130 Hercules da ke jigilarsu, wanda ya yi ƙoƙarin sauka a tsibirin Jolo da ke cikin lardin Sulu yau da rana. An ga wasu sojoji suna tsallakowa a cikin jirgin kafin ya sauka ƙasa, kana ya fashe ya kama da wuta, in ji Manjo General Williams Gonzalez, kwamandan dakarun haɗin gwiwa na Sulu. Wannan yana cikin munanar hatsarin jirgin saman sojojin ƙasar. Gonzalez ya faɗa a wata sanarwa cewa yau ranar bakin ciki ne, amma kuma dole ne mu ci gaba da kyakkyawar zato. Ana nan ana ci gaba da binciken mutane 17 da ba a gano su ba. An gagawar wakin mutane 4 yayin da wata gagarumar wutar daji ta shiga rana ta 2 a Cyprus, tana cin gandun daji masu yawa a cewar jami'ai da suka kwatanta wutar da mafi muni a tarihi. Wutar da ke samun haɓaka daga wata iska mai ƙarfin gaske ta lalata akalla unguwanni 10 a cikin yankin mai faɗin kilomita 50 na Trojos mai tsaunuka da kuma gandun daji da mutane ke shiga domin hutu, kana yana da yawan itatuwa da ciyawa. Ana zaton mutane da wutar ta rutsa da su 'yan ƙasar Misira ne, wanda aka gano gawarwakinsu a kusa da unguwar Ogu mai tsaunuka da ke arewa da biranen Limaso da kuma Lanaka. Shugabannin kungiyar tarayyar Turai da hukumar zartarwar Turan sun ce an tura jiragen sama masu kashe gobara daga Girka, kana kasar Italy tana shirin tura 'yan kwana-kwana masu aiki ta sama. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yau Lahadi, ma'aikatan ceto a garin da ake zuwa hutu a kasar Japan da mummunan zaizayen kasa ta afkawa sun binciko waɗanda suka tsira suka makale akan gidaje, kana suna dudduba motoci da suka dabaibaye gidaje yayin da ruwan sama ya yi ɓarna a wurin. An tabbatar da mutuwar mutane 2 bayan bala'in da ya afkawa yankin mai yanayin zafi na Atami da ke tsakiyar Japan, tare da ma'aikatan ceto guda 10 da yanzu adadinsu ya kusan 20 da har yanzu ba a gano su ba a cewar jami'ai. yawan zaizayen kasan ta afka wani bangaren garin da safiyar jiya Juma'a biyo bayan ruwan sama kaman da bakin kwarya wanda ya lalata gidaje kada ya hada unguwar da mutane ke zaune a ciki da gabar ke kunkusa da wurin. Akwai alaman gidaje da gine-gine da suka lalace sun kai 130. Ina bakin cikin asarar rayukan da aka samu. Prime Minister Yoshihide Suga yana fada wa taron gaggawa na ministocin kasar.
Sanjima kadan Baba Yakubu zai sake shigowa da cigaban labaran duniya kashi na biyu kafin nan bari mu leka bangaren rahotannin mu. Rundunar sojojin Najeriya ta bayyana halayyar wasu jama'a dake baiwa ƴan ta'adda labari duk lokacin da suka shirya tunkarar su a zaman babban abin da ke kawo kalubale ga aikin ta. Hakan kuma na faruwa ne lokacin da al'ummomi ke cigaba da dandana kudar su ga ayyukan ta'addanci a kasar. Daga Sokoto, Muhammad Nasir ya aiko mana da wannan rahoto.
Jami'an tsaro a Najeriya su ne ke sahun gaba wajen yaki da masu aikata ayyukan ta'addanci, amma kuma wasu lokuta ba su samun cikakken goyon baya daga jama'a. Akan hakan ne ma babban kwamandan rundunar soji yanki na 8 Mahere Kwata a Sokoto, Manjo General Usman Abdulmumin Yusuf, ya bayyana bukatar da ke akwai da jama'a su rika baiwa soji goyon baya ga aikin nasu.
Society also has a responsibility to help the military.
Al'umma suna da haƙƙi na su rika baiwa hukuma bayanai domin zaƙulan ɓata gari da ke cikin al'umma. Amma babban matsala da muke fuskanta ita ce ko mun shirya fita domin tunkarar 'yan ta'adda sai wasu su ɗauki hoton jami'anmu har ma da motocin da muke kwamba da su turawa 'yan ta'adda, wanda kuma daga cikin jama'ar gari ne ake samun masu yin hakan. Akan haka ne muke ƙara kira ga jama'a da su ba mu goyon baya.
Rundunar ta kuma gudanar da addu'o'i na neman ɗaukin Ubangiji ga matsalolin da suka dabaibaye Najeriya ciki har da rashin tsaro.
Pray for the army in all our ongoing operations for us to have
a quick ga soji don samun nasara cikin hanzari ga dukkan ayyukan da muke yi. Mu da babban hausan soji muna so maido da kasar nan bisa daidaitar al'amura cikin hanzari. Za mu yi iya kokarin mu domin ganin hakan. Wannan addu'ar kuwa mu mika ta ne ga Ubangiji ya taimake mu ga ayyukan mu.
Sa'o'i kadan bayan addu'ar da sojin suka gudanar, al'ummar yankin Raba da ke gabacin Sokoto suka dauki bakoncin barayi 'yan fashin daji waɗanda suka je satar dabbobi. Wasu shaidun gano da ido sun labarta min yadda lamarin ya faru.
Misalin ƙarfe 4 hakan ga mutane nan garin Raba suna nan zuzzaune haka, sai an fara ganin babura na shigowa gehen gari. Ashe barayi na suna mutum uku wani saman babura, akalla baburan nan za su kai kaman guda 50 haka. Suka kewaye hadamar nan ta Raba gaba ɗaya. Kasashen da awon ne cikin hadamar gaba ɗaya sai sun ka gargada su. Kasashen waɗanda sun haɗa garuruwa kamar irin Kogogo Lambatowa, Kogogo Rijiya da wasu na cikin garin Raba da na Tulluwa. Bayan suna nan suna lokacin na an ka samu rassun na jami'an tsaro wanda yake musabbabin kai dokensu har sun kashe wani daga cikin ɓarayin. Yakin dabbobin da an ka doka za su kai kaman dabbobi 400 zuwa abin da ya sama.
Ka ciwo gaban wancan shanun gaba ɗaya suka haɗu suka koru. Wasu hukura can, wasu kuma sun ka tusu da bayan da suka tari. Suna halbi nan su halba a halba na ma'aikatan. Lokacin wannan yaron shi kuma can an aka samu halbe shi. Ita ko nan matar da san tara daji tana dauke koshin ta kayan ta haka samu kai. Suka zo suka halbe tana cinya.
Na kuma tuntuɓi rundunar 'yan sanda ta jihar Sokoto akan wannan batun ta bakin kakakinta ASP Sanusi Abubakar.
Incident na Raba muna da labarin amma details will follow later.
Matsalar rashin tsaro a Najeriya dai a iya cewa Allah kadai ne ya san sanda za a iya kawar da ita domin ta kasance tamkar ciwo wanda baya jin magani. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
A gaida Muhammad Nasir, yanzu kuma ga Baba Yakubu ya dawo da labaran duniya kashi na biyu.
Shugaban Misra Abdel Fattah al-Sisi ya kaddamar da wata katafariyar tungar sojan ruwa a jiya Asabar mai nisan kilomita 130 daga iyakar kasar Libya tare da Sheikh Mohammed bin Yazid al-Nahyan daga babban kawarta Abu Dhabi da kuma shugaban haɗin kai na kasar Libya. Misra ta faɗa a jiya Asabar 3 ga watan Yuli cewa tungar za ta taimaka wurin kare muradun yankin na dabaru da kuma tattalin arziki. Kana za ta taimaka wurin dakile sufurin bakin haure ta barauniyar hanya, sannan za ta karfafa kasancewarta a tekunan Mediterranean da kuma Bahar Maliya. A wurin taron kaddamarwar, jiragen Misra masu saukar ungulu guda biyu da ta siyo daga Faransa da wani jirgin karkashin ruwa da ta siyo daga Jamus sun yi rawar daji tare da wasu manyan jiragen ruwa guda biyu da Italy ta sayar mata kwanan nan. A ƙarshe, wani ɓarin wuta da dakarun Isra'ila suka yi ya kashe wani ɗan Falastinu a ranar Asabar a yankin yammacin kogin Jordan. Sannan daga bisani wani jirgin yakin Isra'ila ya kai hari a zirin Gaza a cewar wasu majiyoyin Falastinawa. Wannan shine rikici na baya-bayan nan da ya auku tun bayan yarjejeniyar tsagaita wuta da aka kulla tsakanin Isra'ila da Hamas a watan Mayu. Sojojin Isra'ila sun ce jiragen yakin sun kai hari a wani wurin kira makamai da kuma harbar wuka mallakar kungiyar Hamas a Gaza. A cewar wasu majiyoyin tsaro da waɗanda suka shaida lamarin, wuraren da aka kai harin yana yammacin birnin Gaza da ke arewacin zirin yankin ba tare da samun wani rahoto nan take na asarar rai ba.
Ta gaida Baba Yakubu Magyari da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. Ministan kuɗi da tsare-tsare ta Najeriya, Zainab Shamsuna Ahmed, ta zage damtse da waɗanda ke cewa Najeriya na yawan cin bashi, inda ta yi bayanin abin da ƙasar ke yi da kuɗaɗen. A wata hira ta musamman da ta yi da wakilin mu Abuja Magina Dauda, ministar ta ce bashin dala Amurka biliyan 35 ba abin damuwa ba ne, saboda wasu basu saka ma gadon su gwamnatin APC ta yi. Ta kuma ce kada 'yan ƙasa su yi fargabar basu sukan, inda ta ayyana yadda gwamnati ke biyan su. Zainab Shamsuna ta fara da bayani kamar haka.
Madina, dole ne muke ɗaukan wannan bashin, ba wai muna ɗauka ne kawai don ana son ɗaukan bashi. Dole ne mu gina layin rogo, dole ne mu gyara airport, dole ne mu gina manyan hanyoyi da ake buƙatar sa. Sannan ba a haka ba, to za mu ci gaba da komawa baya. Za mu koma baya kuma muna neman 'yan ƙasa su fito da ƙwazansu da kuɗaɗensu su tada kamfanoni da ma'aikata. To idan ka ban ma kamfani wanda ko bako ne ko ɗan ƙasa ne shi ne mai jan ruwan shi ne mai ba da wutar shi, kin ga abin da suke ƙoƙarin saidawa zai zo ya zama na kuɗinsu suna da yawa, kuma ba za a samu ci gaba ba sosai. Aikin gwamnati ya taru da tattara arzikin ƙasa, kare haƙƙin mutane, da kuma ba da manyan ayyuka wanda ake bukata kamar wuta da ruwa da hanyoyi da layin dogo. So idan ba mu yi waɗannan yanzu ba, muka ce a sai mun tara kuɗi daga cikin gida mu yi su, to za mu koma can baya-baya ke, ba ma wai za mu tsaya wuri ba, za mu koma ba za a bar mu a baya. So dole ne ya sa ake haka. Nan gaba wata rana mutane za su ce lalle shugaban ƙasa President Muhammadu Buhari ya yi jarinta, kuma ya fahimci abin da ya kamata yi a lokacin da ya. In ba mu yi haka yanzu ba, daga baya za a zo ana da nasari. So gara a ce dai ba ma jin daɗi yadda mutane ke magana, amma mun san abin da muke shi ne abin da ya kamata mu.
Akwai waɗanda ke ganin kamar in kuka gama mulki za ku ban wa 'yan ƙasa nauyi na biyan waɗannan ba su suka har na shekaru masu yawa. Gaskiya ne wannan?
Gaskiya ne Madina, mu da muka zo mu ma ba akwai ba su sukan da muka samu ba, muna nan kuma muna biya. Ai shugabanci ba wai in wannan ya shigo ya fita shi kenan ya ƙare ba. Ƙasa ce ko ci gaba ake yi. Ayyukan da shugaban ƙasa yanzu yake ƙara, ba wani aikin da zaki ce babba wanda aka riga aka yi commission wanda shi ne ya fara. Samu ne ya zo ya ci gaba ya ƙara sa. Wani sai ya shigo ya ce a ni zan fara na sabo shi, ya ce a duk manyan ayyuka a duba ga wanda suke da amfani ga ƙasa ga al'umma a ƙarasar da su kafin a ce za a kawo mishi wani sabo. Kuma haka har yau Hajiya ba mu gasa biyan bashi ba, kuma bashin nan na shekara da shekaru ne na gida da na waje da muka samu kuma muka ƙara namu muna ta biya. Haka nan muka gama namu aiki, haka wani zai zo shi ma ko wata za ta zo ita ba ta ci gaba da biya.
Kina da burin mace ta tsaya takara kenan. To a cikin bayananki kin yi maganar cewa da mu da ƙasashe kamar su Brazil da nan kusa-kusa Ghana da sauransu. To in dai har muna daidai da su Brazil, me yasa aka je Brazil can bashi banaki?
Saboda Brazil suna da tattalin arzikin ƙasa da ya hayayyafa kuma yana da ƙarfi fiye da namu. Ai ko America ajiya wanda ita ce ƙasa za a ce ta farko a duniya wurin ƙarfin tattalin arzikin ƙasa. Ai ko ita ma tana cin bashi, kuma America ya bashin su ya kai kusan 100% na in kin kwatanta bashin da suka dauka da yawan duka tattalin arzikin ƙasar su. Mu kuma yau muna wurin kashi 25
cikin dari.
So muna can ƙasa su Brazil din da nace miki wasu su sun kai 50, wasu su sun kai 55. Kuma ko World Bank da IMF sun ce ƙasa kaman Nigeria tana iya daukan bashi har ya kai kashi 50 cikin dari
na
tattalin arzikinta. So yanzu muna wurin 25, muna wasu ayyukan da za su sa dole mu ƙara bashi, amma cikin tsarin laws din akwai wannan cewa kada bushe 25 din.
Ministar kuɗi da tsare-tsare ta Najeriya Zainab Shamsuna Ahmad kenan a hirarsa da wakilin Madina Dauda. To har yanzu dai muna Najeriya, inda a jiya Asabar mai martaba Sarkin Kano Alhaji Aminu Ado Bayero ya karɓi sandar girma da ke tabbatar da shi a matsayin Sarkin Kano na 15 a jerin sarakunan Fulani a yayin wani gasaitaccen biki wanda manyan baki daga ciki da wajen Najeriya suka halarta. Daga Kano ga rahoton Mahmud Ibrahim Kwari.
Aminu Ado Bayero.
Na yi alkawarin yin aiki da gaskiya. Da riƙon amana. A matsayina na Sarkin Kano.
Alhaji Aminu Ado Bayero kenan yake rantsewa bayan karɓar sandar sarauta ta gidan Dabo, wanda hakan ke tabbatar da shi a matsayin cikakken sarkin Kano bayan naɗa shi da gwamnatin Kano ta yi watanni 15 da suka shuɗe. Gwamnan Kano Abdullahi Umar Ganduje ne ya miƙa masa sandar girmar a hukumance.
Tun daga hawansa ya ce sai ya tabbatar da dangantaka mai kyau wacce mahaifinsa ya bari tsakanin masarautar Kano da sauran masarautu na wannan ƙasa tamu. A sakamakon haka ya ƙudiri niyya ya ziyarci yawancin sarakunan ƙasar nan ya kai musu girman su har masarautarsu.
Bayan danka masa tagwayen masu da hular Dabo, Alhaji Aminu Ado Bayero ya yi jawabi.
Muna godewa al'ummar jihar Kano da ma ƙasa baki ɗaya bisa ƙauna da soyayya da suke yi mana. Muna masu nasiha ga dukkan al'ummar da zama masu bin tafarki da shugaban halitta Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya ɗora mu a kai. Yin haka ne kawai zai zama magani irin ibtila'i da annoba kala-kala da muke fuskanta. Ubangiji ya kawo mana sauki da ya yi mana fitintunu da suka buwaye mu.
Ya zai kama rakin kanka, amin madaki. Ya rakin tsada. Zai sai ya kama kaman kuma. Ya rakin tsada.
Shugaban ma'aikata a fadar shugaban ƙasa Farfesa Ibrahim Gambari ya karanta wasiƙar fatan alkhairi ga sarkin na Kano daga shugaba Muhammadu Buhari. Shi kuwa mataimakin shugaban ƙasar Farfesa Yemi Osinbajo da ya halarci wurin bikin ya ce,
"It is this great city over which God has given you the good fortune of being its monarch."
Wannan birni ne da Allah ya baka dama ka zama sarki, kuma kana da babban nauyin kare kima al'adun jama'a da sauran kabilu da ke zaune a cikinsa. Wasu daga cikin al'ummar Kano da suka halarci bikin na cewa,
"Ai ba abin da ya kayatar da ni sama da irin mutanen da suka halarci wannan taron, yanda zaka ga kowa idan ka kalli fuskansa yana taya shi mai martaba murnan wannan wato sandan girman da aka ba shi."
Abin ya kayatar da ni bisa yadda al'umma suka mutunta alƙawari aka gayyace su ga wannan taro mai albarka.
yankunan gargajiya daga ciki da wajen Najeriya, gwamnoni da 'yan majalisar dokokin Najeriya, ministoci da kuma 'yan kasuwa na daga cikin dimbin jama'ar da suka halarci taron mika sandar wadda ya wakana cikin lumana. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya.
A gaida na Kwari da wannan rahoton. Kada manta, wannan shirin na zuwar muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar, kuma da iya sauraron matashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5. Bayan ga haka, ko da yaushe ake so, za a iya zuwa shafukan mu na yanar gizo a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin samun labarai da dumudumin su. To yanzu kuma sai shirin matasa a duniyar gizo.
Sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci tare da sake kasancewa cikin shirin matasa a duniyar gizo, shirin da ke duba duk wasu batutuwa da suka shafi mu'amalar matasa da yanar gizo. Kamar koyaushe, sunana Shamsiyya Hamza Ibrahim, jagorar shirin. Madalla, a daidai lokacin da Najeriya ke fama da matsi ta fuskar tattalin arziki, gwamnatin kasar ta fara neman hanyoyin faɗaɗa samar da kuɗaɗen shiganta, inda ta sanar da cewar akwai yiwuwar fara karɓan haraji daga manyan kamfanonin sadarwa na ƙasashen waje da ke gudanar da harkokin kasuwancinsu a Najeriya a bisa tanadin doka, ko da kuwa ba su da matsugunin su a ƙasar ko kuma suna biyan haraji. Wannan lamari ya fito ne ta bakin mataimakin shugaban ƙasar, Farfesa Yemi Osinbajo, inda ya ce gwamnati tarayya ta shirya karɓan haraji cikin gagarumin ribar da manyan kamfanonin sadarwa irin su Google da Twitter da dai sauransu ke samu daga kasuwancinsu a Najeriya. Kan wannan batu, shirin ya zanta da masani kan tattalin arzikin ƙasa, Dr. Isa Abdullahi.
Zai yiwu kawai wata cibiya da ke wata ƙasa mai amfani da internet ko cyber, wato sararin samaniyar ƙasa, ya zamanto kawai ta zo shiru tana aikin ta kawai ba tare da ana iya lura da ita, wato exercise na control akan ta ba. Zama alal ujubi akan ƙasa, ya zamanto an sa doka ta ƙasa da zai zamanto duk abin da za su yi a sararin samaniyar ƙasa an sani, kuma ana iya cewa wani abu za a iya dakatarwa, za a iya ce a yi ko don tsaron ƙasa ma. Sannan bayan haka da aka yi kiyasi awa 24 da dakatar da kawai kamfanin Twitter a Najeriya, kiyasin abin da Twitter ta rasa ya kai dalar Amurka biliyan 2. Wannan kuɗi ne yana kusan naira trillion 1. To idan da a ce akwai tsarin haraji da ba yadda zai yiwu haka kawai 'yan ƙasa su ibi kuɗi su ba su wannan ɗumbin kuɗi so su tsallaka da shi kawai saboda ana raina ƙasashen da ba su ci gaba ba. In su ne mu muke da kamfani daga Najeriya zai hau sararin samaniyar waɗannan manyan ƙasashen kawai ya yi aiki lafiya shiru kalau, kawai ya fita lafiya ba ko kuma ya zama wajibi a nemi yadda za a yi a dinga karɓan haraji a waɗannan cibiyoyin waɗancan ƙasashen. Domin idan ba haka ba, kullum mu sai dai mu je mu yi maula. Kuma muna da hanyoyin da idan mun bita a ka'idoji za mu iya samun kuɗin da suke namu ne na halaliya. Inda za mu yi haka, lallai zai rage wa Najeriya a gifin kasafin kuɗi da zuwa cin bashi da sauransu. Kuma akwai hanyoyi da yawa da gwamnati interview su ta internet ɗin nan da sauransu da ya kamata ta samu kuɗi. Ba yanda za a yi a ce yau cibiyar Najeriya za ta je ta biya kuɗi a bunƙasa mata Facebook ɗinta ko a bunƙasa mata WhatsApp ko a bunƙasa Twitter. Waɗansu suna tallata kaya suna biyan Twitter daga Najeriya, sannan Najeriya kuma ba ta samun riban ko kuma akan shi ba zai yiwu ba. Ya kamata akwai matakan da za a dauka a samu haraji a wannan. Kuma kin ga yanzu misali a tsarin haraji na kamfanoni da cibiyoyi da suke biya a Najeriya, yau kamfanin da za ta ci riban da ya wuce naira miliyan 100 a shekara, to harajin ta ya kai 30 a cikin 100 na abin da ta samu a matsayin riba. Yau idan kamfanin Twitter ta ci riban trillion 1, to biliyan 300 ne fa yake zai shiga susun Najeriya. Kuma shikenan sai mu dinga barin wannan abun yana zama shiru ba ko kuma.
Gwamnatin Najeriya ta bayyana cewa za ta yi amfani da sashi na 4 a dokar kuɗi ta shekarar 2019 don karɓar haraji daga kamfanonin fasahohi a ƙasar. Barista Ibrahim Bade masani ne kan dokokin ƙasa.
Na farko, dokar da Najeriya ta da dokar Najeriya abin da ta tanadar, duk wani kamfani da zai yi hada-hadan kasuwanci a Najeriya dole sai ya yi registration da Corporate Affairs Commission. In kai registration da Corporate Affairs Commission, in that process of registration akwai rules and regulations needed punishment da sauran abubuwa. To saboda haka ba zai yiwu in the first place ka fara wani business ba tare da kai registration ba a kasa. Saboda wannan registration din naka da kai shine zai bada cewa yes you are legally known before the law a cikin kasan da kake wannan transaction. Kuma kasa ta san da kai za ta biya sauran wasu abubuwa ka'idodi na gwamnati. Wannan shine ba wani company that allowed kawai ya shigo kasa ko kuma kawai kai ka fara business ba tare da abun nan ba. Kin ga zancen isu din su internet abun nan da sauran su to akwai wasu abubuwa da suke faruwa saboda irin sha'anin labarin ƙarya da sauran su gwamnati kaman watanni da suka wuce ko last year an kawo wannan doka. Kuma baki manta ba so lokacin NTAC nan an ta samu wannan matsaloli akan wannan issue din. Ana ga gwamnati tana ga musamman issue na Twitter din sun yi play major role wajen ruruta wannan NTAC protest din da sauran su. Kin ga tun a wannan lokacin da wannan abun ya faru gwamnati ta ga wannan to locally kuma abin da ya zo ya daɗa kawo shi tsayar da account ɗin shugaban ƙasa da aka yanar daga nan. To wannan kuma sai gwamnati ta samu wannan opportunity ta ce to kai wannan abin ma ba zai yi ba. Sai wani wanda dai abin dole ya zo.
Umita Rabiu ƴar kasuwa ce wacce ke tallata hajarta ta yanar gizo ta bayyana rashin gamsuwarta ga dokar da ta ce duk wani kamfanin fasaha ko sadarwa da ya yaɗa saƙonni ko tuna ko bayanai ta kowace hanya ya biya haraji.
Wani ne yanda nake gani kin ga kamar Instagram in kai posting abu ba sa charging ɗinka ko fifi kawai sai dai in data ɗinka da ka biya MTN ne za su ɗaukan maka. Amma kamar for example let's say Paystack su in kana da page kana siyar da abu suna ɗaukar wani percentage na kuɗinka. Kamar for example ake amman cinikin 2,000 su za su ɗauka kamar 2% a cikin kuɗin. To amma kuma I Paystack already suna biyan tax a Nigeria. It's an established company na Nigeria. Let's say ko a marketplace ɗin su wani Facebook ne. In ka zo ka siyar da abinka suna biyan tax ɗin kasafi. I think it's unnecessary ma ake a Nigeria za a rinka tax ɗin su. Sannan kai a fahimta da na Nigeria sai data kuma ka biya kuɗin ta. Before you have the website ka biya kuɗin charges ɗin having the website.
To masu sauraro a nan za mu naɗe tabarwan shirin na wannan makon yanzu a madadin mahukunta da ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka. Ni Shamsiyya Hamza Ibrahim da na shirya shirin ke mana fatan alkhairi sai mako na gaba da yardan Allah.
To a gaida Shamsiyya Hamza Ibrahim yanzu kuma sai ra'ayin da kuke aiko mana ta hanyar email. Saƙonmu na farko ya fito daga Sani mai lange-lange a wuri, Dali Usman Taka Lafiya da Zaidu Bala Kofar Sabuwa. Ka ce assalamu alaikum biyoyin Hausa, don Allah ku ba mu dama kamar yadda kuka saba. Dan ganin mun taya daukacin al'umma ƙasar Amurka murnar zagayowar ranar samun yancin kan ƙasar su. Da fatar ƙasar Amurka za ta ci gaba da tallafawa ƙananan ƙasashe ganin irin mawuyacin hali da duniya take ciki. Sako na gaba ya fito ne daga Shehu Adamur Jau da ke hakika dan adam ba zai san muhimmancin lafiya ba da kyau har sai ya rasa ta. Saboda haka jama'a yana da kyau mu zamo likitocin kanmu ta hanyar kula da lafiyarmu yadda ya kamata domin dai lafiya fa jari ce. Sai sako daga Isa Lawal Girgir magajin garin Girgir jihar Yobe Nigeria ya ce assalamu alaikum biyoyi Hausa. Nasarar da sojojin Najeriya ke samu da yaƙi da 'yan ta'adda da 'yan bindiga a cikin kwanakin nan abin ayaba ne matuƙa. Da ƙarshe nake addu'ar Allah ya sa wannan nasara ta ɗore. To masu sauraro da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya. Sai kuma gobe da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato karfe 5 kenan agogon Ghana. Za mu sake dawo da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya ni gabatarwa, sai kuma Aliyu Sahil da ya bada umarni, da ma injiniyan mu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.